Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi yau Juma'a 28 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa an samu bullar wasu cututtuka irin su kwalara tsakanin jama'ar da ke sansanin 'yan gudun hijira ta ambaliyar ruwa a jihohin Rivers da Bayelsa. Za kuma a ji cewa 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a jihar Niger Najeriya sun buƙaci a ƙara musu ƙarin lokacin aikin yin rajistar zaɓe da hukumar Seni ke musu. Za kuma a ji cewa jakadiyar Nijar a ƙasar Ghana ta kai ziyarar ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu a masarautar Ashanti. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Jiya Laraba, ƙasar Jamus ta bullo da wani shiri na halatta tabur wiwi, wanda hakan ka iya maida ita ɗaya daga cikin ƙasashen Turai na farko da suka halatta wiwi. Da yake gabatar da shirin a gaban majalisar zartaswa na shugaba Olaf Scholz, ministan lafiya na ƙasar Jamus Karl Lauterbach ya ce wannan shirin na da zummar cimma abin da ya kira kafa dokar da ta fi sassauta harkar wiwi a Turai. Sannan a ɓangare guda kuma ta tanaji kasuwar wiwi mai tsauraran ƙa'idoji. Rahotanni na nuna cewa majalisar zartaswar Jamus ta amince da shirin, wanda ya bayar da damar fara bin wani mataki mai tsawo na halattawa da kuma tallar wannan ganyen. Dole dokokin Jamus su dace da matakan da tarayyar Turai ke ɗaukawa a majalisance. Kuma a ƙarƙashin wannan shirin, gwamnati za ta sa ido kan yadda ake sarrafawa, sayarwa da kuma samar da wiwi a matsayin wani ɓangare na tsarin kasuwanci wanda aka halatta ake kuma kula da shi, a cewar Lauterbach, yayin da yake bayyana wannan sauyin a matsayin wani abin da ka iya zama abin koyi ga sauran ƙasashen Turai. Fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun ɓangaren ƙayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye, wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani ƙirƙeken akwatin talabijin, inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai. A rahoton, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango. An kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami. Wasu magoya baya sun kamanta zama Prime Minister Ingila da Rishi Sunak ya yi da yadda Obama ya zama shugaban Amurka, inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben Barack Obama na shekara ta 2008 a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Sunak, wanda ba Indiya ne, shine Prime Minister Burtaniya na farko da ba farar fata ba. An naɗa Sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin Hindu Prime Minister shekaran jiya Talata, bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar Conservative a majalisar dokokin ƙasar, kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da 200. A Iran, wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta cikin wani masallaci 'yan Shi'a da yammacin jiya Laraba, inda suka kashe mutane 15 tare da raunata wasu sama da 40 bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin Shah Shirak da ke birnin Shiraz. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci, suka kuma ce an kama 2 daga cikin maharan. Zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗau alhakin kai harin.
Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, ga rahotonmu na farko. Sakamakon ambaliyar ruwa da ake samu a sassa daban-daban na Najeriya, an samu bullar wasu cututtuka irin su kwalara tsakanin jama'ar da ke sansanin 'yan gudun hijirar ta ambaliyar ruwa a jihohin Rivers da Bayelsa. Wakilinmu na yankin Naja Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da rahoto a kai.
Wata tawagar ƙasa da ƙasa ta kai ziyarar gani da ido ga waɗanda garin ambaliyar ruwa ya shafa a wasu jihohin yankin Naja Delta. Ta fito ƙarara ta bayyana matsayinta kan cewar muddin gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta ɗauki wani mataki ba na gaugawa ga 'yan gudun hijira, to labudda za a faɗa cikin wani yanayi. Domin kuwa wasu cututtuka sun fara bazuwa a sansanin 'yan gudun hijira a jihohin Bayelsa da Rivers, da hakan ma ya sa na tattauna da wata Madan Ankiyo wadda yake ɗaya ce daga cikin tawagar ƙasa da ƙasa da ke kewayawa a sansanin 'yan gudun hijira sakamakon ambaliyar ruwa a jihohin Bayelsa da Rivers.
Right now as I speak, there is an outbreak of waterborne and life-threatening disease at the camp of the internally placed person.
Tana cewa ne yanzu nan da nake magana da kai cututtuka da dama sun barke, kuma mutane da dama musamman yara ba su da abin shimfiɗa, sannan kuma ga sauro. Saboda haka suna cikin wani mawuyacin hali, kuma mun je wasu wurare da dama musamman wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Ahoda a jihar Rivers. Babu tsaftataccen ruwan sha, kuma ƙananan yara da dama sun kakkare sakamakon makewayin da suke zuwa a cikin dare wanda babu fitila, sannan kuma babu abinci, babu sabulun wanki, sannan babu na wanka. Saboda haka muna kira ga hukumomi da su kawo dauki.
Some see them with broken leg because they are at night at the camp there is no light.
Halin da 'yan gudun hijira suke ciki ya zama na kaico, wanda ke nuna cewa kamar babu hukumomi, game kuma da masu hannu da shuni domin kawo musu dauki na gaugawa a wasu wurare da aka tsugunar da su. Gama irin abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
Our children they land up for ground. They no feel fine.
Tana cewa ne sauro ya addabe mu, kuma ya addabi yaranmu. A ƙasa suke kwana. Wani yaro ma ya mutu sakamakon tsananin sanyi da ya ratsa kirjinsa. Ga kuma rashin lafiya. Kai komai ma ba sauki.
And mosquito everywhere. Bring everything for.
Ita kuwa wannan tace. Tana cewa ne sunana Linda Oda. Tace na kamu da ciwon pneumonia a cikin dare, kuma nakan yi ta yin tari ba kakkautawa, kuma bana iya numfashi. Ita kuwa wannan tace. Tana cewa ne sunana Boma. Tace rashin lafiya ya same ni, kuma ina neman daukin abinci. Babu abin kwanciya, kuma babu magunguna, sannan kuma babu sabulun wanka. Muna kira ga hukumomi da su kawo dauki. Jihar Bayelsa dai na cikin jihohin da ambaliyar ruwa suka himuni, kuma rahotanni sun bayyana cewar gabar da ake ciki a yanzu a sassa daban-daban waɗanda ambaliyar ruwa suka yi wa ɓanna yana buƙatar a gusar da su a inda suke a yanzu. Hukumomin Najeriya dai sun fidda alƙaluma da dama waɗanda suka nuna cewa sama da mutane 600 ne suka halaka, yayin da wasu miliyan 1.5 suka rasa muhallansu. Kuma a kawo yanzu ana zargin hukumomi a Najeriya muddin ba su taimaka ba, to labudda wannan lamari zai ƙara muni. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Zai ta Lamido. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarashin labaran duniya.
Mahalarta wani taron da muryar Amurka ta shirya mai suna zauren VOA a Abuja, Najeriya, sun bayyana damuwa kan batun kafa 'yan sandan jihohi saboda tasirin hakan kan haɗin kan ƙasa da sauran dalilai. Ƙasa da kwanaki 10 da majalisun tarayyar Najeriya suka sanar da cewa majalisun jihohi 11 ne kawai suka amince da ƙudurin gyare-gyare a kundin tsarin mulkin ƙasar, bayan watanni 6 da suka aika musu don neman amincewarsu. Masu ruwa da tsaki da suka haɗa da wakilan al'umma masu fashin baki kan al'amuran yau da kullun da kuma lauyoyi sun bayyana cewa har yanzu Najeriya ba ta kai ga lokacin kafa 'yan sandan jihohi ba, ganin yadda ake zargin gwamnonin jihohi da juya kwamishinonin 'yan sandan jihohinsu tamkar 'yan amshin shata da dai sauran dalilai. Sun kuma yi takaicin jan kafar da wasu jihohi suka yi kan batun gyara kundin tsarin mulkin ƙasar ɗungurungun. Wasu masu halartar taron sun gaya ma wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ra'ayoyinsu.
Sunana Sabo Imam Gashuwa, mai fashin baki kan harkokin siyasa da abubuwan yau da gobe. Ni dai babban damuwa ta magana state police. Idan aka state police to fa wannan salori na Araba Najeriya. Yanzu ma original kashin gwamnatin tarayya alƙahin IG ana tura kwamina ƴan sanda a jiha, gwamnati na ba su kuɗi suna biya masa buƙatar sa. Faranta a ce yau gwamnati ne zai dauki kwamina a police sai ya musu makami sai ya musu kayan yaki. Aba ai dan adawa bai sai ga wannan jiha ba, saboda haka Najeriya da sauran lokaci ko da za a state police ba a yanzu ba.
Sunana Mama Balaraba ƴar gwagwarmaya mazauniyan Abuja. Sauyi kawai shine a sani cewa ƴan ƙasa suna nan a fusace akan abubuwan da yake wakana, kuma sannan maganar canja kundin tsarin mulkin nan da ake ta magana shine a fito da manufa guda ɗaya wanda duk wanda ya ji a duniya ya san cewa lallai Najeriya tana so ta taka rawar gani, ba wai san zuciya ba a ɗebo ƴansu mutane wanda za su je su aiwatar da kawai don a cika gane musgo a basu.
Aliyu Sabi Abdullahi, sanata ne mai wakiltar mazabar jihar Niger ta Arewa a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa
ita al'umma kullun dama bayani take so, kuma in aka samu dama irin wannan wayanda suka tabo wani abin da ba su gane ba akai bayani, ai kowa zai gane. Wannan kuma demokradiya dole sai da haka, kowa ya hodi albarkacin bakin shi. A ba zan ci ayin watsi ba, bukata suka kawo shi yasa muka fito muka yi bayani. Muna da yakinin bi iznillah za su amince da wayannan gyaran. Shi gyaran ba wai an yi ta takari kenan ba, akwai wani dama kuma a sake yi. Amma abin da muke faɗa shine ganin wahalan da aka yi zuwa yau, abubuwan da aka kai musu da muhimmancin wayannan abubuwa din, mu mun ga indai ana son demokradiya ta daure su hakura su amince da wannan, sannan majalisa mai zuwa abin da ya saura za a iya daukan su. Kuma kawo yanzu abin da naji ban tarba, amma an samu wasu jihohi da suka fara amincewa da wayannan abubuwa din. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata a gyara, sannan aka gyara su mutane za su samu watan kwanciyar hankalin su amince cewa a samu ƴan sandan jihohi. A misali ɗaya zan bayar, ma'aikatan jihohi suna nan da yawa da gwamnati na bin su bashin albashi. An kawo mutum an ce shi dan sanda ne, ga bindiga ga kwarewa ba albashi, to abinda mutane ke ma tsoro kenan.
A nasa bangare fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya yaba da kokarin ƴan majalisun tarayya a game da aikin gyara gundun tsarin mulkin kasar, sai dai ta wani bangare ya soke su.
Na daya mun yaba ma kokarin majalisa, sai dai kuma mun soke su akan cewa ya zama kamar al'ada kowanne zauren majalisa za su fidda runzurutun kuɗi daga ƙarshe kuma ba za a yi nasarar yin gyara ga tsarin mulkin ba. Sannan kuma muka ba su haske akan cewa duk lokacin da za a yi tsarin mulki akwai wasu bangarori kamar guda 12 da muka zayyana masu muhimmanci, su ya kamata a riƙa la'akari da su, a yi kokari a muna gyara ta wannan. Alal misali mun yi magana su ƴan majalisa su fara daga kansu, zauren majalisun dokoki da yake da su, majalisun dattawa da majalisun wakilai haɗe su ya zama zauren majalisa guda ɗaya. Na biyu kuma a yi kokari a takaita irin yawan kuɗin da suke ɗauka wanda yake ya wuce tunanin hankali. Na uku kuma muka yi magana a yi kokari a fasala wannan matsala da take yuro-guro wuta a ƙasa, wato shiya-shiya wadda babu ita a tsarin mulkin Najeriya. Sannan na huɗu muka yi magana cewa su kawo ƙarshe akan yunkuri da mutane suke ta yi waɗanda suke son ƴan sandan jihohi. Da kuma bayan nan muka kawo magana kuma na cewa yana da muhimmanci gaba ɗaya ƴan majalisa nan idan suna son gyara to su yi gyara akan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar nan.
A gaida Halima Abdulrauf.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Na gaba kuma, ƴan ƙasar Niger da ke zaune a jihar Niger Najeriya sun buƙaci a ƙara musu lokacin aikin rajistar zaɓe da hukumar Seni ke musu. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Ɗaruruwan ƴan ƙasar Niger ne da ke zaune a Najeriya ke ci gaba da yin tururuwa zuwa yin rajistar zaɓe da hukumar zaben ƙasar ta Niger, wato Seni ke yi a halin yanzu ga ‘yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen waje. A nan jihar Niger dai kimanin ‘yan ƙasar Niger 5,000 ne ake sa ran za su yi rajistar zaben da za ta ba su damar kaɗa ƙuri'a a nan Najeriya a lokacin gudanar da zaben a can ƙasar ta Niger. Sai dai ‘yan Nijar ɗin da na samu suna bin layin rijistar a nan birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger sun ce lokacin da aka ɗibar masu ya yi kaɗan, inji shugaban ‘yan ƙungiyar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ke zaune a nan jihar Niger, Alhaji Ɗanladi Ali.
Local government 25 muke da shi a nan Niger State, an ba mu computer guda ɗaya kuma kwana uku aka ba mu. A zahirin gaskiya wannan kwana ukun da aka ba mu kwata-kwata mutane za su iya samu a kashi goma ko kashi ɗaya ba su samu yin rijista ba.
Yan Nijar da ke nan Niger kamar kun kai ku nawa?
Gaskiya kisaye dai mu da wanda muke nan gurin muna iya kai kamar 6,000.
To su ma dai waɗannan da ke kan layi na yin rijistar ga abin da suke cewa.
Sunana Dahir Abdullahi.
To gashi ka riga ka yanke rijistar zaben naka?
Na yanka amma ban riga na yi tamfirin ba.
Amma me matsalar ku yanzu ga abin mun ga jama'a?
Matsalar mu gaskiya muna korafi a ƙara mana lokaci.
Sannan ku dai malama suna fa?
Sunana Shamsiya.
Gashi kina layin an sakatin zabe na Niger kin samu?
Eh insha Allah mun samu zaka muna jira ne.
Kin dade kina layi na?
Ah mun dade muna layi.
Kaman tun safe ko ko
dai? Ah ba da safe sosai ba dai. Tun wajen karfe 10 muke nan. Na safe ba? To insha Allah sunaye ne yanzu ake ta kira kun maza biyu sun shiga mata biyu su shiga har yazo kanmu.
Babban jami'in hukumar zaben ta kasar Niger dake aikin rijistar a nan jihar Niger, Abdu Ahmadu Ibrahim ya ce lokacin da aka debar masu zai ishe su kammala rijistar. Kamar yadda yayi karin bayani.
To a gaskiyar lamari dai aiki yana tafiya yanda ake so. Muna fitowa karfe 8 mu rufe karfe 6. Aiki kan ba matsala.
Duk kwana nawa za ku yi nan Niger?
Eh to yanda dai suka gaya mana Asabar za mu rufe.
Ina gani ya kamata ku ƙara kwanaki.
To gaskiyar lamari ba muke tsara abun. Mu ba samu ne akai.
Rahotanni dai sun nuna cewa idan ba a yi ma kimanin mutane 2,000 rijistar ba a nan jihar Niger. To a lokacin gudanar da zaben na kasar ta Niger, yan asalin Niger din da ke nan jihar Niger za su ji Abuja ne babban birnin tarayyar Najeriya domin su kada ƙuri'ar tasu a can. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha. Jakadiyar Niger a Ghana ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Niger na kimanta gudumawar da mata ke bayarwa wajen ci gaban kasar. A don haka gwamnatin Bazoum Mahamad ta dauki matakin baiwa mata kashi 30 cikin manyan mukamai ta kasar, abinda ta ce zai iya kai kashi 50 zuwa gaba. Hajiya Salamatu Balagoga ta yi jawabin ne yayin da ta gabatar da ziyarar karfafa hulɗa tsakanin al'ummar Niger a Ghana da masarautar Ashanti a ƙasar. Wakilin Hamza Adams ya auko mana da ƙarin bayani.
A kokarinta na neman karfafa alaka tsakanin al'umman jamhuriyar Niger masu zama Ghana tare da masarautar Ashanti, sabuwar jakadiyar Niger a Ghana Her Excellency Lamido Salamatu Balagoga ta gabatar da ziyara a masarautar da ke Kumasi, inda sun ka gana da mai alfarma sarkin Ashanti na Otunfo Osei-Tutu. Jakadiyar Niger dai ta zanta da muryar Amurka bayan ganawar su da mai alfarma sarkin Ashanti, inda ta jaddada dalilin ziyara.
Mun zo mun kawo gaso mun tabbar girma wurin sarkin Otunfo Ashanti a katin da aka yi na zo na kayan credit da letter da grants kina kashin president na hadu a kuku mun samu wannan dama ba sai yanzu ne muka samu dama mun zo mun kawo gaso mun tabbar girma kuma da mun zo mun kawo kuma gaisuwa na manyan sato shugabannin kasan president kuma na kasan ya ce mun zo mun kawo gaisuwa ta bangar ma mun zo mu nishi godiya yanda mutanen mu ɗan Niger suke zaune lafiya a nan Kumasi da
To sai dai bata tsaya nan ba, ta tabo batun kokarin da gwamnatin jamhuriyar Niger ke yi wajen baiwa mata dama cikin harkokin ci gaban kasar ta Niger, a inda take cewa
gwamnatin na yi babban kokari bisa kan mata, kaga a majalisar mace guda ce a akwai bisa kan maza 110. Gwamnati ya zo ya yi mana kota da ake ta ci kota, kenan dukkan list da za a yi presented in babu mata kamar 10% da aka fara, yanzu har an kai 30% kuma gaba za a kai 50-50, kenan kuma mata a cikin kowane abin ga kaga ne kuma za a yi abin ga nomination, kaga mata suna da quotation dinsu in harka fannin abin ga siyasa, mata suna da quotation, suna da quota kinsu, kenan mu sai mu ce kawai mun gode ma gwamnatin Niger da ya ba mu wannan dama. Mata sun fito yanzu kadi ba a gwamnatin Niger akwai mata minista, akwai mata yan majalisa, akwai mata chairman na local government, akwai mata a cikin commander ma kamar yanzu in ka ɗauki local government zaka iske kamar
ziyar jakadiyar Akumasi ya daidaita da lokacin da ake yi ma al'umman jamhuriyar Niger kati na zaɓe, shirin da jami'ai masu rajista suka ce yayi nasara sosai.
Sunana Mallam Shefu Goga, kurke mu yi a role wannan la roleman biometrica de citoyen nigerien pour le diaspora inshallah. Kamar wannan aikin an turo mu ne don mu zo ai registan duk
dan kasa na Niger wanda ya zumunto dan kasa ne Niger wanda kasar waje kasashe daban-daban an tura mutane su zo dan su samu su dan Niger ya sa Niger shi dan Niger shi register wannan abu
bi mana register ne zai ba su dama su kada kura'a ko ba haka
register shine zai ba su dama su kada kura'a kuma katin indai ka same shi na ma unhani da yawa kama balaguro kuma wajen register kuma zai nuna kai ne dan kasa kuma halwa yau komi naka yana ciki an samu duka wani bayani naka a ciki ko wani abu akai in bincike za a yi akai tsaye za a samu mutane
tun lokacin da kuka fara registering sunayen al'umma kun fuskanci wani kalubale adadin mutane nawa da kuka sa ran za ku ainihin rubuta sunayen su a register kun samu in ba ku samu ba ko meye dalili
gaskiya tun da muka zo alhamdulillah gaskiya akwai mutane kuma ana kawo mutane iya gurgurdo tunda kullum muna iya gurgurdo muna samu mutane bila adadin gaskiya har yanzu kuma mutane suna ta zuwa har bisa kamar bisa ma ga yadda ba mu tsammani ana ga samu mutane ana yiki sosai
Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
kada a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda don sauraron shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Yau a cikin shirin kamar a makon da ya gabata za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar ambaliyar ruwan bana wanda ake fama da ita a Najeriya inda daga farkon damunar bana zuwa tsakiyar ta yankin arewacin kasar ta sha fama da matsalancin ambaliyar ruwa wanda aka dade ba a samu irin ta ba kasancewar ta daren na shekarar 2012 wanda ta yi barna mai yawa a Najeriya a cewar daraktan shiyar ba da dauki na shirkwatar hukumar kota kwanan Najeriya wato NEMA Alhassan da ke nan Abuja
kusan jihohi 30 yanzu duk sun kawo rahoto na ambaliyar ruwa kuma da farko da ya fara daga nan ne arewa kafin yanzu ya gangara ya tafi kudu so fa dai ba inda ya samu matsala kamar jihar Jigawa wanda sun rasa kusan mutum 90 a garin na ambaliyar ruwa kusan kuma kowane ma karamar hukuma a Jigawa ya zama cikin ruwa yanzu abin yana gangarawa yanzu in kika duba kogi akwai ƙananan hukumomi guda 9 wadanda suke kusa da gaban ruwa dukkansu suna cikin ruwa kuma ruwan na ƙara gangarawa yanzu Anambra ta zama cikin ruwa aka Edo Benue dama can ta cikin ruwa take mun samu rahotanni iri-iri akan ga abin da ya faru wannan matsala ne da ya shafi kowa da kowa haka kuma maganinta ya shafi kowa da kowa irin abin nan da ake ce kisan baki sai gayya to babu wani mutum daya ko wani hukuma guda daya ko wani bangaren gwamnati guda ɗaya da zai iya maganin abin shi kaɗai sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tun daga gwamnatin tarayya jiha karamar hukuma da kuma ma al'umma su da kansu
a nasa bangaren kuma babban sakataren ma'aikatar jin kai na kasar Dr. Sani Kwarzo a wata tattaunawar da yayi da abokin aiki Umar Faruk Musa ya shaida cewa tuni gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nazarin irin gudunmawar da mutanen da ambaliyar ta shafa za su bukata kuma tuni aiki yakan kama duk da cewa rayukan sama da mutum 600 ya salwanta sakamakon wannan matsalar ta ambaliyar bara
akwai tsari da muke da shi wanda idan ka kalle tsari ne wanda aka yi kyakkyawan tunanin ne zurbi a kansa akwai kundi da aka rubuta ga shawo kan ambaliya tun daga ranar da aka ce da kai an hango za a iya yin ambaliya a shekara ta kaza wato kaman karshen shekarar bara muka duba alƙalamin lissafi na yanayin muhalli ya nuna cewa a bana za a samu matsaloli da ruwa gudun kashi guda hudu na farko damunar za ta fara a wurare da dama da wuri bayan ba hakan ya shafi kowace jiha ba a Najeriya to amma idan na kawai maka bayanin lissafin za ka gane cewa idan ruwa ya shafi wani gari daban to zai iya shafar wani gari wanda ma ba nan aka yi ruwan ba. Sannan na biyu yanayin mutanen da mun bana an yi hasashen zafin tsawo zai karu. Sannan kasa ta dade tana tsotse ruwan saboda haka ta ga abin da ake kira saturation. Nan ma ya sa idan aka yi ruwa sai dai ya kwanta a sama ba zai tsotse ya shiga cikin kasa ba. Sannan na hudu ruwan dam da ake da su da na Najeriya da na kasar waje sun yi cikar da idan ba a sake su ba za su iya yin barnar da tafi wacce ake gani a yanzu ma haka a ce da kai dam ya fashe ba babban masifa ba ce. Yanzu yadda damuna take ta fara yin sauki a arewa amma ta fara ƙara kankama a kudancin Najeriya. Sannan ruwan da yake gangarowa daga manyan koguna da river Niger da river Benue shi kuma ya ƙara dannawa ya yi kudu kamar yadda hasashe ya nuna akwai 'yan kwanaki kaɗan a gaba wanda za a ci gaba da samun adadin wannan ruwa musamman a kudancin Najeriya. Shi yasa kamar yadda muka yi wannan taro na bita domin iya barnar da ruwan ya yi mu kokari mu kare rayukan jama'a. Sannan hotun da za a iya taimakon su a gaba su ma kada barnar ta musu mu shi ma haka muke yi domin har yanzu akwai ragowar ruwa wanda zai ci gaba da kwarara yana yin ambaliya akwai wannan hasashen.
To wani hanzari ba gudu ba a mahangar 'yan rajin kare muhalli kuwa Dr. Yahaya Ahmad shugaban Development Association for Renewable Energies there ya ce duk wannan ihu ne bayan hari tunda sama da shekaru 20 yanzu gwamnati tana da masaniyar irin ta'adin da madatsar ruwan Labbu dake kasar Kamaru za ta iya haifarwa.
Kuma da kai da yawa da ya kamata a dauka tun ma dam din ba ta fara aiki ba tun lokacin da ake gina dam din masana kimiyya suka shedanta cewa abin nan ba zai jawo matsala. Aka zauna akwai komiti da aka hada tsakanin Najeriya da Kamaru tun lokacin Obasanjo na shugaban kasa na mulki su aka fara har ya zo mika mulki ga Muhammadu Alhaji Shagari. Lokacin sai aka gama dam din kuma aka kaddamar da fara aiki aka ce to Najeriya kamata ita ma a bangaren ta za ta yi wani kamar tafki wanda in ta bace aka samu ruwa da damuna dole dam din na sake ruwa na sake ruwa kuma ruwan nan aka sake dole a samu da za a tara ruwa koda ba dan ruwa wannan ba amma dai ayi wani kura mi ne kun babba wanda yafi ma wannan dam din girma saboda nan ma ana ruwan sama da yawa duka in yazo zai taru nan cikin wannan saboda daga nan wanda zai wuce kuma ya bi cikin kogin Benue ba zai jan wani ambaliya ba amma tun daga lokacin duk shekara sai an yi budget a ce za a yi wannan aiki kuma taba yi ba. Muna da ma'aikatar kare muhalli wato Minister of Environment su za a iya tambayar su me aka yi tun lokacin da shi usha gare har zuwa yanzu ba a kai wani matakai ba sai dai azai ne kawai an san dai za a yi dam ko kuma karamin dam ko kuma dai rami aka riba ban tafki wanda zai iya adana wannan ruwan lokacin da aka sako shi har lokacin da ambaliya za ta janye a saki ruwan.
Mai sauraro a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aron rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Da Aisha Mu'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Da yake jawabi jiya Alhamis kan manufofin harkokin waje, shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi ƙasashen yamma da yunkurin babakere a duniya. Yana mai cewa nan da shekaru goma zai zama ɗaya daga cikin lokuta mafiya haɗari tun bayan yakin duniya na biyu. A wani jawabi mai tsawo da ya yi a lokacin buɗe taron tattaunawa ta shekara-shekara ta Baidal kan harkokin waje, Putin ya bayyana yammacin duniya da waɗanda suka zaku su samu sukunin yin gaban kai wajen mulkar duniya. Ya ce yanzu mutanen duniya fa ba za su lamunta da haka ba. Ya ce ƙasashen yamma na wani ƙazamin yunkuri mai cike da haɗari wanda zai iya janyo zub da jini. Watanni sama da goma bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da gidauniyar tallafi mafi girma da ta taɓa kafawa don wata ƙasa guda saboda magance matsalolin jin ƙai a Afghanistan. Kuɗin da aka samu bai ma kai rabin abin da ake buƙata ba, yayin da babu ma gwamnatocin ƙasashen musulmi a sahun gaba na masu bayar da tallafi sosai. Afghanistan na fuskantar lokacin sanyi mai tsanani a cewar Thomas Nicholson, manzon Turai na musamman a Afghanistan, a wani gargaɗin da ya yi ta kafar Twitter. bayan ziyarar da ya kai Afghanistan a farkon wannan wata na Oktoba.
Ko masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Solomon Abu wanda ya hada shirin, da injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mu ne lafiya. Assalamu alaikum.